الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونا يمتنا 26 غواتر ربيع الثاني هجرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم دقى مكة زوى مدينة دبو الأيا دريو حدد 40 دبقوي دي دي دا شاتقوز غواتن قوم ميلادية تدبو بيو دا 20 دا حدو كما دا 20 دا بيار كما لين دا مكسابة حدوى أودنا مجلسي مي البركة نموس أبين أمير دكي تكيون ونن قواتا حساوا زورة أتكيون برنن كانو domin ci gaba da karatu a cikin littafin Ahkamul Janaiz wa Bid'aha littafi ne na babban malami Sheikh Nasiruddin Albani rahimahullahu ta'ala wannan kuma shine darasi na 20 a cikin wannan littafi mai albarka a darasi da ya gabata mun tattauna ne game da abin da ya shafi likafani wa mamaci mun karanta wato abubuwan da ake so a lura da su game da yiwa mamaci likafani kamar yanda bayani ya gabata ana son a kyautata likafani wajen tsaftarsa wajen kaurinsa wajen suturcewarsa da kuma ya zamto an yi amfani da yadi matsakaici ba mai tsada can da yawa ba ba kuma wanda yake wulakantacce mai arha can da yawa ba wannan ana nufin kenan ba a buƙatar yin ta'adi da kuɗi da siyan yadi mai tsada ko zababbe cikin abin da za a lullube ko a nannade mamaci da shi to wannan yana daga cikin abin da muka karanta sannan mun karanta cewa duk sanda likafani yayi karanci ya zamanto ya bai yalwaci shi mamaci ba kuma ba iya samun damar da za a iya karowa ba kuma aka tabbatar da cewa sai dai a rufe ko dai kai ko kafa domin da zarar an rufe kan kafa za ta fito in kuma aka ja likafanin aka rufe kafa sai kan ya bayyana to a irin wannan yanayin aka lullube kan ne da shi likafanin da ya samu sannan in yaso sai ai amfani da wato ganyen bedi mana darbejiya ko wani mai kama da irin wannan wajen lullube kafafuwan nasa a cikin wannan akwai hadisi guda biyu da muka karanta akwai hadisin Al-Khabbab bin Al-Arat da kuma hadisin Haritha bin Mudarrib radiyallahu anhuma sannan bai halatta wato tube kayan wanda ya mutu a shahada a wurin yaki sai a bashi da kayan sa ana binne shi ne sanye da kayan da aka kashe shi a cikin sa aka kashe shi ko aka yayi shahada a cikin su wannan shine abin da ya faru ga waɗanda aka kashe a yakin Uhud su Sayyidina Hamza su Mus'ab bin Umair da irairan su saboda hadithin zammiluhum fi thiyabihim hadisi ne wanda Imam Ahmad ya ruwaice shi hadithan zammiluhum bidima'ihim anannade su haka da jinin nasu kaga kenan kar a tuba kayan da kayan nasu haka sanan an so takfinuhu bi thawbin wahidin aw akthara fawqa thiyabi an so shi wanda ya mutu shahada tun daga kayan sa da ya mutu da su to an so a ƙara masa wani tufafin a sama ma'ana a sake sa wani kafani ko guda daya ko fiye da guda daya a saman tufafin shi wancan kayan na ciki ba za a cire su ba dama kaga ba wanka za a yi masa ba ba za a yi masa sallah ba sannan kar a tuba kayan nasa sai a bar shi da su amma babu laifi an so a ƙara wani likafanin daga sama ainihin wato saman tufafin nasa kamar yanda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi Mus'ab bin Umair da sayyidina Hamza radiyallahu anhuma mun karanta hadithin akwai cikin wannan babu akwai kissa guda biyu akwai ta Shaddad ibn al-Had wadda ainihin wato mun karanta ta a darasin da ya gabata kuma Imam Abdul Razzaq As-San'ani ya fitar da ita da Imam An-Nasa'i Imam At-Tahawi a cikin Sharhi Ma'ani al-Athar da Al-Hakim da Al-Baihaqi a cikin Sunan al-Kubra da Ad-Dala'il wato Dala'il an-Nubuwa to zamu tashi al-thaniya qala al-muallif rahimahullahu ta'ala al-thaniyatu yace kissa ta biyu a karkashin wannan babi an Zubair bin al-Awwam wato an samu wannan labari ko kissa ne daga Zubair ibn al-Awwam radiyallahu anhu qala Allah ya kara yadda a gare shi yace lamma kana yawmu uhudin ranar da aka yakin uhudu aqbalat imra'atun sai ga wata mace ta taho ta fuskanto gurin da aka yakin wato cikin farfajiyar Uhud tas'a tana ta sauri hatta idza kadat an tushrifa alal katla wato har sai da ya zamto kiris ya rage ta hango wa'anda aka karkashe qal Az-Zubair bin al-Awwam yace fakariha an-nabi sallallahu alaihi wasallam an tarahum sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya kyamaci ta gansu wa'annan wa'anda aka karkashe din sai annabi ya ga baya son ta zo ta gansu saboda kada hankalinta ya tashi duba da abin da za ta gani na wa'anda aka kashe faqal sai annabi sallallahu alaihi wasallam yana hango ta ta nufo inda wa'annan gawar waki suke sai annabi yace al-mar'atul mar'a ai ibta'idul mar'a ma'ana ku nisantar da wannan matar kar ku batta ta isa nan gurin da aka ainin wato ta riga wakin qala yake cewa fatawassamtu annaha ummi safiya Zubair bin al-Awwam yace sai na gane mahaifiyata ce Safiyatu binti Abdul Muttalib gwaggon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yar uwar sayyidina Hamza radiyallahu anhu fa kharajtu as'a ilaiha sai shi Az-Zubair bin al-Awwam yake cewa sai na fito da gaggawa na nufo inda take fa adaraktuha sai na riske ta qabala an tantahi ila al-qatla tun kafin ta karasa gurin wa'annan gawar wakin wa'anda aka karkashe qala Az-Zubair bin al-Awwam yace tana gani na nazo na dani tare ta haka falada mat fi sadri sai ta dake ni a kirjina wa kanat imra'atun jalda kuma dama mace ce ka karfa yace kawai tana gani na sai ta bangaje ni haka da ta fuskanci kamar tsaye da ita zan yi sai ta bangaje ni qala sai ta ce ilaika la arda lak ay ibta'id an at-tariq aw al-makan tace ba ni guri shine ma'ana ilaika la arda lak wato kalma ce wadda ba wato kamar ta tsawa ko zagi amma ba tana nufin zagi ba anan an gane ko tana nufin ibta'id an at-tariq aw al-makan ce kauce ka bani guri haka tace masa kaga danta ne kenan domin yana gano ta gane yace mahaifiyarsa ce Safiya ce da haka ita wadan ya tare ta dan ya cika umarnin annabi da annabi yace a tare ta kar a bata ta karasa gurin dan kar ta ga abin da hankalinta zai tashi musamman na rasuwar mutuwar dan uwanta sayyidina Hamza da irin gawar sa yanda aka yi mata da haka ta tunkuɗe shi ta ce ka bani hanya fa qultu sai nace inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam azama alayki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne ya karfafa al'amari na kar a bar ki kije azama alaiki ma'ana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne ya yanke cewa kar a baki ki karasa
to tana jin an ce annabi sallallahu alaihi wasallam ne yace kar a bata ta isa fawaka fat sai ta tsaya cak kaji umarni ko eh da annabi sallallahu alaihi wasallam ya fada su ai ba sa karawa nan take kaga dubiyan da ta hankade shi tace ba na hanya badani sai ce ai annabi sallallahu alaihi wasallam yace a zo a tare ki kar a baki ki isa fawaqafat sai ta tsaya ana wa kharajat thawbayn ma'aha sai ta fitar da wato mayafai guda biyu da ta taho tare da su ta samu labarin an sayyidina Hamza yayi shahada ta samu labarin dan uwanta sayyidina Hamza yayi shahada ba dai shi ake so katta gani ba ko katta san cewa ga abin da ya faru tana da labari da aka ana cewa annabi ya ce ta tsaya anan katta karasa sai ta tsaya a gurin sai ta fito da abin da yake tafa da ita likafani ne guda biyu falle biyu ta zo da shi faqala sai ta ce hadhani thawbani wa innal likafani guda biyu ji'tu bihima li akhi hamza nazo da su ne dan in bayar lan ananna da dan uwa na hamza a ciki fa idha ila janbihi rajulun min al ansar faqad balagani maqataluhu ai labarin mutuwarsa cewa an kashe shi yayi shahada ai na samu labari shine qad balagani maqataluhu ce ai kisan sa ya labarin kisan sa ya same ni na samu labarin an kashe shi fakafinhu fihi ma sai ta gaya wa danta Zubair bin al-Awwam tace kai masa likafani da waɗannan mayafan guda biyu ma'ana ka sa shi a cikin su qala Az-Zubair bin al-Awwam yace faji ina bi thawbayn sai muka zo da wayannan mayafai ko wayannan lifafa guda biyu linukaffina fihi ma Hamza dan mu yi wa sayyidina Hamza likafani da su fa idza ila janbihi rajulun min al-ansar muna duba gefansa sai ga wani mutum cikin mutanen Madina katilun shi ma an kashe shi kadfu ila bihi kama fu ila bi Hamza irin yanda akai katakata da gawar Hamza shi ma haka akai wata sa yanda akai mata musula aka wulakantar da ita aka sassaba mata kamanni ta sayyidina Hamza shi ma wannan bawon Allah cikin mutanen Madina haka akai wa gawar sa fawajadna gadadatan wa haya'an sai muka ga akwai aibu da tawaya shine gababa wato sai muka samu akwai tawaya da kuma aibu wa haya'an da kunya an nukaffina Hamza mu yi wa sayyidina Hamza likafani fi thawbaini da tufafi guda biyu wal ansari la kafana lahu alhalin wannan ɗaya sahabin mutumin Madina ba shi da likafani ba mu yi kara ba ƴan uwansa za su ga ba mu karanta ba shi gashi ba shi da likafani kuma gashi ga sayyidina Hamza kuma irin kisan da aka yi wa sayyidina Hamza shi aka yi masa yanzu mu karbi wannan tufafi da ƴar uwar Hamza ta kawo Safiya binti Abdul Muttalib mu lullube sayyidina Hamza shi kuma wancan a bar shi haka suka ga muka ga abin ba kara a ciki fa qulna sai muka ce li Hamzata thawbun walil ansariyyi thawbun kace to wannan mayafi guda biyu da ainihin wato Safiya ta kawo to zai zama guda daya mu lullube sayyidina Hamza mu nannade shi da shi guda daya kuma wannan mutumin Madina fa qaddarna huma sai muka auna waɗannan mayafan fa kana ahaduhuma akbara min al-akhar sai muka ga daya yafi daya girma kuma yanzu kai ne sai ka ce a to tunda dama ga wanda aka kawo dan shi dan uwan mu kawai a sa mai wannan shi wancan ya manage da wanda ba shi da girman ko ina ganin kowa zai iya kawo wannan tunanin cewa haka zai a sai suna auna yadin sai suka ga daya yafi daya girma fa aqara ana bainahuma wane mutum sai muka yi ƙuri'a tsakanin su wa za a sawa wanda yafi girman wa za a sawa karamin wanda ba shi da girma a madadin tunda dan sayyidina Hamza aka kawo a dauki babban mana tunda har an yi wancan alfarma an raba guda biyu za a bashi daya shi kuma sayyidina Hamza da sai a bashi babban suka ce a sai muka yi datta ko muka nuna ya kamata sai muka yi ƙuri'a cewa in sayyidina Hamzan ƙuri'a ta fada akan shi ne za a nannade shi da babban mu nannade shi in wancan al-ansari din shi ne ƙuri'a ta fada a bashi babban za mu bashi sayyidina Hamza mu nannade shi a karamin fakaffanna kullu wahidin minhuma da aka muka nannade kowane ɗaya daga cikin su a cikin thawbi a cikin likafani allazi dara lahu wanda ƙuri'arsa ta fada wanda ƙuri'a ta fada kansa ba sara bane dara lahu anan dai ya samu Sara dara ne ai bi ma'ana fakkanna kullu wahidin minhuma fi thawbi alladhi dara lahu fil qur'ati ma'ana kenan ma'ana sai muka nannade kowa alkafanin da ƙuri'a ta fada a kansa akhrajahu ahmad ma muhammad ya fitar da wannan hadisi hadisi na 1418 wasiyaku lahu wannan lafazin na imamu ahmad ne bi sanadin hasanin da isnadi mai kyau wal baihaqi imamu al baihaqi a mujalladin sa na uku shafi na 401 shi ma ya rawaito wannan hadisi yace wa sanaduhu sahihun wal muhrimu yukaffanu fi thawbayhi haka wanda yayi mutu da haramar aikin haji a kansa shi ma za a yi masa likafani ne da tufafin sa ihramin sa na aikin haji alladaini ma tafiye ma wa'anda ya mutu yana sanye da su liqaulihi sallallahu alaihi wasallam saboda fadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fil muhrim alladhi waqasathu an-naqa game da wannan mahajjacin wanda ya harama da aikin haji wanda taguwar sa ta karya masa wuya ma'ana ta ya fado da kanta wuyan sa ya kare manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa kaffinuhu fi thawbayn alladhaini ahrama fihi ba manzo Allah yace ku nannade shi a tufafin sa guda biyu da ya harama yana sanye da su wa taqaddama bi tamamihi wannan hadisi ya gabata wato gabaki ɗayan sa fil fasl thalith a fasali na uku a gabata da shafi na 12 da na 13 wa hadhihi ziyadatu rawaha an-nasa'i wannan ziyada din imamu an-nasa'i ya ruwaice ta wa kadha at-tabarani fil mu'jam al-kabir haka imamu at-tabarani a cikin mu'jam al-kabir a ainihin wato a shafi na 165 mujalladi na 2 min dariqaini ta hanyoyi guda biyu an Amr ibn Dinar an ibn Jubairin an ibn Abbas daga Amr ibn Dinar shi kuma daga ibn Jubair da kuma shi kuma ibn Jubair daga Abdullah dan Abbas radiyallahu anhuma wa hadha sanadun sahihun wannan isnadi ne wanda yake sahihi wa yustahabu fil kafani umurun akwai wasu al'amura da an so a yi su ga likafanin mamaci an so likafanin mamaci a yi masa ɗayan al'amuran nan masu zuwa na farko abinda aka so ga likafanin mamaci albayadu fari an gane ko an so lifafa ko likafanin mamaci ya zama fari duk da cewa an sa blue ko an sa kore ko an sa yellow ko an sa wata kalar babu laifi amma dai istihbaban an so ya zama likafani fari ne liqaulihi sallallahu alaihi wasallam saboda fadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ilbisu min thiyabikumul bayad ku sanya farare daga tufafinku fa innaha khairu thiyabikum domin su ne mafiya alherin tufafinku wa kaffinu fiha mautakum ku kuma lullube ku nannade matattunku a cikin su kaga wannan ya nuna farin kaya yana da wata maziya yana da wata daraja da martaba kana raye kayan da aka fi so ka sa zababbe cikin kayanka shine farare to haka zalika kuma bayan mutun ya bar duniya ya mutu zababban tufafin da za a lullube shi da shi kalar ta zama fara Imam Abu Dawud akhrajahu ya fitar da wannan hadisi mujalladi na 2 shafi na 176 wa Tirmidhi Imam Tirmidhi mujalladi na 2 shafi na 132 wa Sahih wa Ibn Majah mujalladi na 1 shafi na 449 wal Baihaqi Imam al Baihaqi mujalladi na 3 shafi na 245 wa Ahmad haka Imam Ahmad a hadisi na 3426 والضياء هكا ضياء المقدسي في المختارة اسم المختارة يكي تشوى مجلد سنة اين ينواتو مجلد سنة بيو شابي نتري بيو دا شرين دا ترى حديثي نستن عن ابن عباس وقال الحاكم ابو عبد الله الحاكم النيسابور يتشي سيون على شرط مسلم ووافقه الذهبي وهو كما قال وله شاهد من حديث سمرة ابن جندب Shak Albani yace wannan hadisin yana da shahid daga hadisin Samurah ibn Jundub akhrajahu an-Nasa'i wanda Imam an-Nasa'i ya fitar da shi mujalladin da shafi na 268 haka Ibn al-Jarud a shafi na 260 haka Imam al-Baihaqi mujalladin na 3 shafi na 402 zuwa 403 wa gairuhum qultu sai yace wa sanaduhu sahihun aidan isnadun wannan hadisi ya inganta كما قال الحاكم والذهبي كما يند إمام أبو عبد الله الحاكم النيسابوري دا إمام الذهبي سكفر والحافظ في الفتح الباري هكا إني واتو ابن حجر الأسقلاني الحافظ يفر أسكن فتح الباري مجلد سنوك شافي ندري دبير الثاني يزمن جاء أبو نفر قول لكفني يزم فري نبي كونه ثلاثة أصواب أنسو يزم لفافا قداؤكم an so ya zama da papa guda uku kada wadata ta sa a yawaita shi na fata an gane sannan in babu kuma to kamar yanda muka karanta sai ai amfani da guda daya shi ma in ba zai kai ba sai ai kamar yanda muka karanta a kissar Mus'ab bin Umair da Sayyidina Hamza li hadithi Aisha radhiyallahu anha qalat sabida hadithin nan Aisha Allah ya kara mata yadda tace inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kufina lalle ka sani mai sauraron karatu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an yi masa likafani fi sarafati aswabin a cikin tufafi guda uku yamaniyatin yan kasar Yaman bidin farare sahuliyatin wanda suke babu datti a tattare da su min kursufin na auduga ne laisa fiha kamisun babu riga wala imamatun babu rawani udirje fiya idrajan annan nade shine nan nadewa matuka a cikin wadannan tufafi guda uku aka shimfada daya aka kawo dayan aka kuma shimfada aka kuma shimfada na ukun aka kawo shi aka tsora a tsakiya aka nan nade shi sallallahu alaihi wasallam akhrajahu sita wa ibn al-jarud wal bayhaqi wa ahmad as-sita sun fitar da wannan hadithin ibn al-jarud shafi na 259 البيهقي مجلد نوك شافي نتالي أكود الشسعين ترى إمام أحمد مجلد نشد شافي نأربعين دكومنا ترى الشسعين أكو لديد شا تقوس لديد تلاتين بيو لديد تلاتين بيار لديد ستين بيار لديد تسعين بيو لديد بيو أكو لديد بيو عشرين دايا لديد بيو تلاتين دايا لديد بيو ستين هدو والزيادة له وننكار نإمام أحمد ني وهي صريحة الدلالة wato wannan ƙari kuma yana nuni karara ala anna athwaba da ke nuna cewa lalle tufafin da za a yi wa mamaci likafani da shi lam takun muzarra wato muzarraratan wala qumasan wato babu kwarjalle babu riga anna athwaba lam takun muzarraratan wala muquma wala qumsana ko lais anna wato wahiya sarihatu dilala ala anna al-athwaba lam takun muzarraratan wala qumsana wai wannan yana nuna cewa karara tufafin babu kwarjalle zanin daurawa kenan babu kuma qumsanan riga wal hadithul warid fiha munkar hadisin ma da yazo cewa annabi sallallahu alaihi wasallam an sa masa kwarjalle an sa masa riga hadisi ne munkar kama bayyantuhu fi dha'ifa kama yanda nayi bayanin wannan hadisi a cikin silsilatul ahadisu dha'ifa wato hadisi na 590 da 1599 ko as-salis na uku an yakuna ahaduha sauba hibra idha tayassara na uku kuma an so ya kasance ɗaya daga cikin lufafan nan guda uku ɗaya daga cikin su mayafin hibra a ƙara da mayafin hibra in tayassara in akwai shi available ma'ana in ya saukaka ka koma can ƙasa yake cewa bi kasril ha hibra bi kasril ha al muhmala wa fatil muwahhada hiba hibara ma kana min al-burudi mukhattaban wa summa ya faine ko barguna masu dige dige ko masu zane wato cikin abinda za a sa guda uku ila an sa guda biyu to an fusan kuma a kawo wani mayafi wanda shi kuma mai zane zane wanda yake shi kuma sai a sake lullube shi da shi kaga kenan an yi amfani da gufara dai guda biyu kuma an yi amfani da thawbu hibra guda daya akhrajahu abu daud mujalladi na biyu shafi na 61 wa min tariqihi al-bayhaqi ta hanyar imamu abu daud imamu al-bayhaqi ya samu wannan yarwaci wannan hadisin a mujalladin sa na uku shafi na 403 min dariki wahab ibn munabbih ta hanyar wahab ibn munabbih an jabirin marfu'an qultu sai nace wa hadha sanadun sahihun indi shak albani yace wannan isnadi sahihi ne a wajena wa huwa kadhalika inda al-mizzi haka yanda kaji shi haka imamu al-mizzi shi mai kawo shi wa amma al-hafiz amma ibn hajar al-hafiz faqala fi at-talkhis ya fada cikin at-talkhis al-habir wa isnaduhu hasanun yace isnadin wannan hadisi hasan ne قلت وله طريق اخرى نتي هنا ده wata hanyar daban inda Ahmad wanda Imam Ahmad ya kawo ta a mujalladi na 3 shafi na 319 an Abi Zubair an Jabir radiyallahu anhuma bi lafzi daga Abi Zubair daga Jabir radiyallahu anhuma bi lafzi da lafazin man wajada sa'atan duk wanda ya sami yalwa ya samu wadata fal yukaffan fi thawbi hibra to lalle ai masal kafani a cikin saubu hibra wannan tufafin dan kasar Yaman wanda yake da dige-dige a cikin sa to ai masa amfani da shi wajen kafanin sa Shaykh Albani yake cewa ai ilam ka sani annahu la ta'aruda baina hadha alhadith wa baina alhadith alawwal babu cin karo tsakanin wannan hadisin na biyu da hadisin farko fil bayad game da sa fararan game da yin kafani da farin yaji da yake cewa wa kaffinu fiha mautakum mazalla da yake cewa ku yi wa mamatanku likafani da farin tufafi to kar ku muka ji an ce ai amfani da saubu hibra kuma saubu hibran nan an ce mukhaddad yana da dige-dige ko yana da zare ka dauka hadisan sun ci karo hadisan ba su ci karo bali imkanin tawfiki bainahuma domin zai iya yiwa a hada tsakanin hadisan bi wajhin min alwujuh wujuhil jam'il kathira almaluma inda alulama ta fuska da dama cikin fuskokin yin jam'in hadisai wanda fuskokin suna da yawa kuma sanannu ne a wajen malamai wa yakhthuru fi bali al'ana yanzu haka a tunanina har na samu abu biyu wata fuska guda biyu ta darsu a cikin kwakwalwata shine wa yakhthuru fi bali al'ana minha wajhani wasu fuskoki guda biyu har sun darsu a cikin kwakwalwata ko cikin tunanina al'awwal abinda ya darsu a zuciyata na farko an takuna al-hibratu bayda wato shi saubu hibra din ya zama shi ma fari mukhaddad koda yana da dige-dige ko yana da zane ya zama fari ne kaga in ka in ya zama fari kaga bai ci karo da hadisin ba tunda wancan dama an ce a sa faran kaya kuma saubu hibra din shi ma fari ne wa yakuna al-ghalibu alaiha al-bayad sai ya zama mafi yawan jikinsa duk fari ne fahina idin yashmalu hal hadith al-awwal to mun muka dauki haka to hadisin wannan zai kunshi hadisin farko bi i'tibari anna al-ibrata fi kulli shay'in bil-ghalib alayhi ta hanyar la'akari da ka'idar cewa izina ko da yushi ana la'akari da abu a mafi yawa fi kulli shay'in a kowane abu bil galib alayhi ana la'akari ne da abin da yafi yawa a cikin sa da hakan ya zama to saubu hibra din ne amma fari yafi yawa a cikin sa kaga shikenan wa hadha idha kana al kafun sauban wahidan wannan idan likafanin ya zama tufafi ne guda daya illa kafani ya zama tufafi guda ɗaya za a yi amfani da shi to in akwai saubu hibra sai a samo shi amma ya zama to koda da dige-digen fari ya fi yawa a jikinsa to in muka ɗauki wannan to babu cin karo da hadisan an yi jam'in su kenan wa amma idza kana akthara fal jam'u aisaru wa huwa al-wajhu al-ati yake cewa amma idza kana akthara amma idan likafanin ya zama to ya fi guda ɗaya yawa ma'ana yana da ɗan yawa ya kai uku fal jam'u aisaru to hada tsakaninsu shi ya fi sauki wa huwa al-wajhu al-ati ita ce fuskar nan da za ta zo ta biyu an gane ko yanzu ya zama likafanin ya fi guda biyu ya fi guda ɗaya kai to kaga sai a yi amfani da guda biyu farare zalla ɗayan kuma sai a amfani da saubu hibra shi ma mai ratsin fari da yawa a jikinsa da dige-dige kaga an yi jam'in hadisan kenan afsani na biyu an yuji ala kafunun wahidun hibra a sanya likafani kwaya ɗaya tak shine bayanin da nayi yanzu guda ɗaya daga cikinsu ya zama saubu hibra din wannan hibra din wa ma baqiya abinda ya rage kuma abiyar da ya zama farin tufafi farin yadi
wa bidhalika yu'malu bil hadithaini ma an da wannan ne za a aiwatar da aiki da hadisan guda biyu gaba daya wa bi hadha qala al hanafiyatu wannan shine ra'ayin imam abu hanifa wa daliluhum ala had ala had wa daliluhum hadha al hadith dalilun su kuma shine wannan hadisin wa laysa huwa al hadith allazi azahu al hakim ba shi bane hadisin da al hafiz ya kawo li abi daud ya jingina shi ko zuwa ga abi daud an jabir daga jabir annahu alaihi salam cewa annabi sallallahu alaihi wasallam kufina an masal kafani fi thawbaini atufafi guda biyu wa burdin hibra da kuma wani barko hibra wa qala yace isnadu hasan isnadin hadisin yana da kyau fa inna hadha lam yasdillu bi wannan ba su kafa hujja da shi ba balla wujuda lahu inda abi daud bal ma babu wannan hadisin a wajen imam abu daud bal inda hu an aisha yake cewa bal abinda ke wajen wajensa shi imam abu daud shine hadisin da aka samu daga nana aisha fi hadisi a cikin hadisin ta huwa tsani wanda shine hadisi na biyu qala tace utiye bi burdin an zo annabi sallallahu alaihi wasallam da mayafi lakinnahum radduhu sai dai an mayar da shi walam yakfun walam yukaffinuhu fihi basu sanya basu masa likafani da shi ba wa sanaduhu sahihun laula an anatu abi zubair yake cewa wannan isnadin hadithin sahihi ne ba dan an ana da aka samu daga abi zubair ba walakinahu yasihu bima qablahu sai dai hadisin zai iya inganta saboda hadisin da ya gabace shi arrabiu abu na hudu da yake da alaka da likafanin mamaci tabkhiruhu thalathan wato turara shi da turare hasa uku a turara shi da turare hasa uku da kaulihi sallallahu alaihi wasallam saboda fadin annabi sallallahu alaihi wasallam idza jammartumul mayyita idan har za ku turara likafanin mamaci ko jikin mamaci fa ajmiruhu thalathan to ku yi mas ku turara shi sau uku mara kenan ya zama shi yana kamshi likafanin sa yana tashin kamshi Imam Ahmad ya fitar da wannan hadisi a mujalladin sa na uku shafi na 331 haka Ibn Abi Shayba mujalladin sa na hudu shafi na 92 Ibn Hibban a cikin sahihin sa a hadisi na 752 Al-Hakim mujalladin na 1 shafi na 355 Al-Baihaqi mujalladin na 3 shafi na 405 qala al-Hakim sahihun ala shartin muslim Abu Abdullah al-Hakim an-Naisabur yace wannan hadisi sahihi ne bisa sharadin Imam Muslim wa wafaqahu adh-Dhahabi Imam adh-Dhahabi ya wafaka masa wa huwa kama qala kuma kamar da yanda ya fada kamar yanda suka fada wasahu an-Nawawi Imam an-Nawawi ya inganta shi aidan fil majmu' wato ya inganta shi a cikin al-majmu' mujalladi na 5 shafi na 196 wa hadha al-hukm sai dai wannan hukunci na kamsasa jikin mamaci ko kamsasa likafaninsa la yashmalu al-muhrima bai shafi mai harama da aikin haji ba liqaulihi sallallahu alaihi wasallam saboda fadin annabi sallallahu alaihi wasallam fil muhrimi alladhi waqasathu an-naqa game da mutumin nan mai harama da aikin haji wanda taguwar sa ko raƙumin sa ya karya masa wuya saboda ya fadu daga kansa manzo Allah da aka zo bayan an zo za a yi masa sitara sai ce wala tu tayyibuhu kar ku sa masa tarare an gane ko wa qad madha bi tamamihi ma takharijihi wannan hadisi ya riga ya gabata gabaki ɗayan sa tare da takharijin sa fil mas'ala mas'ala ta 17 faqara ta da shafi na 100 shafi na 52 zuwa 53 wala yajuzul mughalatu fil kafani baya halatta siyan mai tsada cikin likafani wala ziyadatu fihi ko qari a cikin likafani ala thalathati ya wuce guda uku nan لانه خلاف ما كفن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم سبي ده يا سابا ده ابين ده اكي النبي صلى الله عليه وسلم لكفني ده شي كما تقدم في المساله السابقه كما ينده بياني يا غباتا ا مساله ده تغباتا وفيه اضاعه المال سنن كوبا كوماي اكوي لالاتر ده دوكيا لالاتر ده كودي ا ايرن wannan هو منهيون وند wannan اينين منهيون سررن ا واتو حننن ابو ني ان هنين سا manhiyun anhu an hana yin salasiya ma wal hayyu aula bihi la siyama musamman ma wal hayyu rayayye aula bihi shi yafi cancantar sa ba me ba matacce ba an gane ko qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna allaha kariha lakum thalathan qila laku qila wa qal wa ida'at al mal wa katharatu su'al. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah madaukakin sarki ya ki muku abubuwa guda uku. Allah madaukakin sarki ya kyamatar muku da abu uku. Ya ki muku su baya son ku yi su. Kila wa qala jita jita. Annabi ya hana jita jita. Ba tushe labarin ba shi da makama ba shi da isnadi kawai mutun yazo ya taya da shi. An gane ko? A ce a ina yaje ce gashi nan duk ana ta fada a gari. Shi isnadin sa kenan gashi nan ana ta fada a gari. An gane ko? Da aka jita jita tana daga cikin abin da Allah baya so. Wa ida'atul mal shine mahallu shayil sai kuma wato almubazzaranci da dukiya. Lalatar da dukiya. Na uku wa katharatu su'al sai kuma yawan tambaya ko kuma yawan ainihin wato tambaya shine katharatu su'al ko kace katharatu su'al yawan roko duk zai iya dauka katharatu su'al yawan rokon ka dinga zuwa kana mutane maula da sauran su katharatu su'al zai iya daukan yawan yin tambaya har da ta'annuci ko silly question. Akhrajahu al-Bukhari Imam al-Bukhari ya fitar da wannan mujalladin sa na uku shafi na 265 Imam Muslim mujalladi na 5 shafi na 131 Imam Ahmad mujalladi na 4 shafi na 20 da wato shafi na 246 da 249 da kuma 250 da 254 min hadithin Mughira bin Shu'ba wannan hadithi ne na sahabi Mughira bin Shu'ba radiyallahu anhu walahu shahidun min hadithi Abi Hurairah radiyallahu anhuma wannan hadithin yana da shahid da aka samu daga hadithin Abi Hurairah radiyallahu anhuma أخرجه مسلم وأنت إمام مسلم يا بتدش ويؤجبني بهذه المسألة وتدنجني دون المسألة أقوي أبن دزيك آيتدني يبرجني ما قاله الألامة وكما يتي قم دون المناسبة وأن دنجنتك أبن دي يبرجني شيني ما قاله الألامة أبو الطيب شيني أبن دي الألامة أبو الطيب يفتح في الروضة الندية أسكن روضة الندية أما جل دي شابي ندري دا ستين دبير وليس تكثير الأذفان وليس تكثير الأكفان والمغالاة وليس تكثير الأكفان والمغالاة في أثمانها بمحمود ويويت عدد الكفني ده كما سيميس عدا وجن كدنسا با أبن يبوباني وانا أشريع با أبن يبوباني أتي أي دي يدي دي نيرا كذا أكا أنا إلن ألفها دي دي شو أي يدي يدي دي أنسيو يدي قوم كواني أدبود kaza aka siyo shi wannan ba a bukatar wannan ko kuma ai ta tarawa mutum da kafanin saboda an ga an siyo kudin an ga abin da yawa a zo ai ta tuma masa ai man rawani ai masa riga ai masa kaza fa inna laula wurud ash-shar'i bihi lakana min ida'ati al-mal domin ba dan shari'a ce ta zo da shi ba shi kansa da kafanin to da zai zama daga cikin tozartar da dukiya li annahu la yantafi'u bihi al-mayyit domin mamaci ba ya amfana da shi to amma shari'a ce tace a sa shi dole za a sa ku siyo yadi sabo kuna kallo ku nannade shi a ciki kuma ku sa shi kuma kuma yadda kasa ciki ku tafiya ku wannan ba dan shari'a ce tace ai hakan ba sai ya zama shi ma akwai lalatar da dukiya wala ya'udu naf'uhu 'ala al-hayy sannan amfanin sa baya dawowa ga rayayye shi kaga kenan an yi asara biyu shi ma mace bai amfana ba shi ma rayayye bai amfana ba yanzu in aka siyi mai tsada ina fata an gane in aka siyi mai tsada kaga shi ma mace ba zai amfana wannan yadin mai tsada da aka siya ba sannan su kuma ba za su amfana ba rayayyun domin inda an ban musu shi kila zai ƙara za a ƙara musu shi a cikin kayan gadan su wa rahimallahu Abu Bakrin Allah ya ji kan sayyidina Abu Bakar رضي الله عنه حيث قال ان ده yace innal hayya haqqo bil jadid yace ai rayayye shi yake son sabo rayayye shi ya fucancanta sabo lamma qila lahu lokacin da aka ce masa inda ta'ayinihi li thawbin a lokacin da sayyidina abubakar ya ayyana wani tufafi nasa min athwabi daga mayafansa fi akfani ya lissafa su cikin likafani yace wannan shi ma inna cika yana cikin abin da za a yi mallaka fani da shi to sai suke ganin wannan kaya ka sa su an wanke ba ɗaya ba ba biyu wannan mayafin an yi amfani da shi ai sai dai a sai sabo yace ai ba mamaci baya bukatar wani sabo rayayye shi ya fi cancanta sabo ba matacce ba inna hadha khalaqun suka ce da shi wannan fa ya tsufa to shine shi kuma sai ce innal hayya ahqqu bil jadid na arba gaba ta 43 wal mar'atu fi zalika kar rajul namiji wato mace game da wannan hukuncin ita ma kamar namiji take id la dalila ala tafriq domin babu wani nassi ko dalili da ya raba tsakanin su wal hadithu alladhi fihi anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kufina hadisin da ya nuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam an yi masa likafani fi sab'ati athwabin a tufafi bakwai ba uku ba munkarun wannan hadisi ne munkari tafarrada bihi man wasifa bi su'il hibzi wanda ake sifantawa da mummunar hadda ba shi da hadda mai kyau shine ya kadaita wajen ruwaita wannan hadisin faraja'ahu fi nasbir raya ka sake komawa gare shi shi wannan mutum zaka ga wane ne shi a cikin nasbur raya na imamu ta imamu zailai to ni ita ce wanda na karanta ita ce wa amma hadithu layla binti qa'ifin al-thaqafiyya fi takfin ibnatihi sallallahu alaihi wasallam fi khamsati athwabin fala yasihu isnaduhu amma hadisin da ake ruwaitowa na wata baiwar Allah layla binti qa'ifin al-thaqafiyya game da cewa an yi wa yar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam likafani a cikin tufafi guda biyar wannan magana isnadin hadisin bai inganta ba li'anna fihi nuh ibn hakim al-thaqafi domin a cikin isnadin akwai wani da ake kiransa nuh ibn hakim al-thaqafi wa huwa majhulun ba san waye ba majhul ne kamar qala al-hafiz kamar yanda hafiz yake fada ibn hajar kenan wa ghayruhu da wani sa wa fi illatun ukhra har waye wannan hadisi yana da wata illa banda waccan illa ta nuh ibn hakim bayyana az-zailai wanda imamu zailai ya ambace ta ya bayyana ta fi nasbir raya a cikin littafin sa nasbur raya a mujalladin sa na biyu shafi na 258 wa nahawhu ma zadahu ba'dhum akwai makamancin wannan hadisin wanda wasu daga cikin malamai suka ƙara fi kissati ghasl ibnatin nabi sallallahu alaihi wasallam game da kissar wanke yar annabi sallallahu alaihi wasallam Zainab al-mutaqaddima kissar da ta gabata a shafi na 48 bi lafazin da lafazin fakafannaha fi khamsati athwabin sai muka yi mata likafani muka yi masa likaf wato muka yi mata likafani fi khamsati athwabin a cikin tufafi guda biyar fa innaha shadhatun to wannan ruwaya ita ma ruwaya ce shadha aw munkaratun ko kuma ma ruwaya ce munkara kama haqaqtuhu fi dha'ifa kamar yanda nayi ta hakikin wannan hadisi a cikin silsilatul ahadisu dha'ifa a hadisi na 2844 an fahimci wannan ko to yanzu mun ji irin abubuwan da suke da alaka da likafani to sai kuma malai yake cewa hamlul jinazati wattiba'uha babi na 12 a wannan littafi shine hamlul jinaza daukar gawa wattiba'uha da rakata wa yajibu hamlul janazati wattiba'uha ya wajaba daukan gawa bayan an shirya ta an mata wanka kar a bacci a gurin ta tozarta wajibi ne a dauke ta wattiba'uha kuma wajibi ne a raka ta har aje abin ne wazalika min haqqil mayyitil muslim al muslimin wannan yana daga cikin haƙƙin matacce wanda yake musulmi akan musulmai ɗan uwansa lalle su dauke shi su kai shi makwancinsa wa fi riwayat wa fi zalika ahadithun akwai hadisi akan haka azkuru thnayn minha zan ambaci guda biyu daga ciki al-awwal na farko qauluhu sallallahu alaihi wasallam fadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haqqul muslim ala al-muslim wa fi riwayatin yajibu lil muslim ala akhihi al-muslim raddu as-salam wa iyadatu al-marid wa ittiba'u al-janaiz wa ida'u wa ijabatu ad-da'wa wa tashmitu al-ahadis an gane ko wannan haƙoƙi ne da yake wajaba akan musulmi akan dan uwansa kamsun haƙoƙin da musulmi yake wato yake da su akan dan uwansa musulmi guda biyar ne raddu salam mai da sallama duk sanda dan uwa musulmi yazo shige waye muka sallama wajibi ne kamar yan masa wa iyadatul marid da duba mara lafiya duk sanda dan uwa musulmi bai da lafiya kaje ka duba shi wattiba'ul janaiz da raka janaizan sa duk sanda ya mutu ka kai raka gawarsa da kai wa ijabatu da'wa da amsa gayyata zai yi walima in ya gayyace ka ka amsa wa tashmitul aadis da kuma gaida mai atishawa in yi atishawa yayi hamdala sai kuma a ce masa yarhamukallah shi kuma yace ghafirullahu lana wa lakum ko kuma yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Akhrajahu al-Bukhari, Imam al-Bukhari ya fitar da wannan hadisi a mujalladin sa na 3 shafi na 88, wasiyaqu lahu wannan lafazin nasa ne, wal Muslim, Imam Muslim a mujalladin sa na 8 shafi na 3 bi riwayat al-thaniya da riwaya ta biyu, wa Ibn Majah, Ibn Majah mujalladi na 1 shafi na 439, wa Ibn al-Jarud, haka Ibn al-Jarud a hadisi mai lamba ta 2261, wa Ahmad, haka Imam Ahmad a mujalladin sa na 2 shafi na 372, 412, 540. Wa qala fi riwayati lahu, a wata riwaya yake cewa 60 haƙƙin musulmi akan musulmi 6 ne ba 5 ba. Wa zada ya ƙara ya ce wa idan sansa haka fansahlahu, idan wato idan sansa haka fansahlahu, wato cikin abu na 6 da aka ƙara, idan ɗayan ka ya nemi kai masa nasiha ka tsarkake da ikhlasin mu'amala da shi, to kai masa nasiha. Wa hiya riwayatul li Muslim aidan, wannan riwaya ce ita ma ta Muslim. Akhrajuhu kulluhum min hadith Abi Huraira, dukkan waɗanda suka fita suka yi takharijin wannan hadisin sun yi takharijin sa ne daga hadithin Abi Huraira radiyallahu an. Wa fil babi an al-Bara ibn Azib inda shaykhain wa ghayrihima, a cikin wannan babi an samu hadisi daga sahabi al-Bara ibn Azib wanda Imam al-Bukhari da Imam Muslim sun fitar da riwayar sa da wasun su. Athani na biyu, qauluhu aidan, udu al-marida wattabi'u al-janaiz tudhakkirukum al-akhira. Hadithi na biyu, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce udu al-marida, ku duba mara lafiya, ku je dubiya ko gida ko asibiti. Wattabi'u al-janaiz, ku raka janaza, in mutun ya mutu namiji ko mace a raka shi da kai aje a kai binne shi. Tudhakkirukum al-akhira, waɗannan ayyukan da za su dinga tuna muku lahira. Dusan da kaje asibiti da wuya kaga ba fito da gawa ba, in ko kaje dama ainihin wato raka janaiza kaga dama nan gidan gawawwakin ne, ma'ana nan makabarta ce ma, da haka zuwa makabarta da zuwa asibiti wannan yana tunawa mutum lahira in yana da rabo. Akhrajahu Ibn Abi Shayba fil Musannaf, Ibn Abi Shayba a cikin al-Musannaf din sa ya fitar da wannan hadisi a mujalladi na 4 shafi na 73, wal Bukhari fil Adab al-Mufrad, Imam al-Bukhari a cikin al-Adab al-Mufrad safha ta 75, wa Ibn Hibban fi sahihi, haka Ibn Hibban cikin sahihin littafin sa a shafi na 100 shafi na ainihin wato 709. Wa Dayalisi, haka al-Imam Dayalisi shi ma a mujalladin sa na 1 shafi na 224, wa Ahmad, Imam Ahmad shi ma mujalladi na 3 shafi na 200 da shafi na 27 shafi na 32 da kuma na 48. Wal Bagawi fi sharhi sunna, haka Imam al-Bagawi a cikin sharhi sunna mujalladi na 1 shafi na ainihin wato 166 hadisi na 1 min hadith Abi Sa'id al-Khudri. Qultu, sai nace wa isnadu hasan, isnadun wannan hadithin hasan ne. Wa lahu shahidun min hadith Auf ibn Malik al-Ashja'i kenan, hadithin yana da shahid daga hadithin Auf ibn Malik biduni al-jumlat al-akhira, amma banda jumlar karshe. ورواه الطبراني, امام الطبراني شي ما يروي شي راجع المجمع, واتو ككوما cikin المجمع الزوائد كينان. واتباعها على مرتبتين, سي كوما ركا غاور متاكي بيو ني. الاولى نا فرقو اتباعها من عند اهلها حتى الصلاه عليها, واتو ركاتا daga gida gurin iyalanta inda aka fito da ita har zuwa gurin da za a yi mata sallah, wannan ana kiransa ittiba'ul jana'iz. Kila kai sallah kake so kai, ba za ka samu zuwa a binne ta da kai makabarta ba, da kai aka dauko aka fita da ita aka je filin da za a yi aka yi mata sallah, ana kiran wannan ittiba'ul jana'iz. Wal ukhra, wato mataki na biyu na ittiba'ul jana'iz shine ittiba'uha min indi ahliha hatta yufraga min dafaniha, shine raka ta tun daga gida gurin iyalanta har zuwa makabarta inda za a gama binne ta. Wa kullun minhuma fa'ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, kowanne ɗaya cikin biyun nan manzo Allah ya yi sallallahu alaihi wasallam, a fito da gawar a yi mata sallah daga nan shikenan ya tafi, ko kuma a yi mata sallah ya raka har zuwa makabarta, kowanne ana kiransa ittiba'ul jana'iz. فروى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال, أبو سعيد الخدري الله يكاري دا قريشي ينا چوا, kunna maqadaman nabiy sallallahu alaihi wasallam yani almadina idha hudira min almayyit adhanna annabiy sallallahu alaihi wasallam fa hadarahu wastaghfara lahu abu sa'id al-khudri yace lokacin da in kunna maqadaman nabiy sallallahu alaihi wasallam yani almadina mun kasance isowar annabi sallallahu alaihi wasallam kenan garin madina idh hudira minna almayyit sai kawai aka halarto mana da wani mamaci adhannan nabiy sallallahu alaihi wasallam sai muka nemi izini muka sanar da annabi sallallahu alaihi wasallam fa hadarahu sai halarci wajen jana'izar wastaghfar lahu ya nema masa gafara hatta idza qubida har dai aka karburansa in sarafa annabi sallallahu alaihi wasallam an gane ko yawa yake cewa idza hudira min almayyit adhanna annabi sallallahu alaihi wasallam fa hadarahu wastaghfara lahu hatta idza qubida har sai da aka gama yi masa sallah kenan in sarafa annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi wa man ma'ahu da waɗanda suke tare da shi hatta yudufana har aka binne wa rubbama qala hamsu zalika ala annabi sallallahu alaihi wasallam falamma khashina mashaqqata zalika alai qala ba'dul qaumi li ba'dil law kunna la nu'dhinu annabi sallallahu alaihi wasallam bi ahadin hatta yuqbida fa idza qubida adhannahu falam yakun alai fi zalika mashaqqatan wala hafsun yake cewa bayan an yi haka yake cewa wa rubbama qala hafsun zalika ala annabi sallallahu alaihi wasallam sau da yawa wannan yakan tsawaita tsare annabi sallallahu alaihi wasallam ba tare da ya tafi ba yace falamma kashina mashaqqata zalika alayya inda muka ga kaman muna dan takurawa annabi sallallahu alaihi wasallam azo a ajiye a ce sai an dauko ta daga asibiti sai an jira wani ya zo daga Kaduna ko daga guri kaza yace a jira mutane su cirko a zauna a shiru suka ce yayin da muka fahimci cewa irin wannan zaman jiran yana takurawa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam akwai mashaqqa a cikin hakan falam yakun alayhi fi zalika mashaqqa wala habsun qala ba'd alqawm li ba'd shine sai suka gaya wa junan su sashin mutanen sai suka ce wa sashi laukunna la nu'dhinu annabi sallallahu alaihi wasallam li ahadin hatta yuqbida fa idza qubida azannahu yake cewa laukunna ina ma dai zamu zamanto mu kasance la nu'dhinu annabi sallallahu alaihi wasallam ba ma sanar da annabi sallallahu alaihi wasallama bi ahadin game da wani hatta yuqbada har sai an ya rasu wani lokaci da an ga magagin mutuwa ko irin dafara ko abin da sai a je a ga yawa annabi sallallahu alaihi wasallam to in yazo kaga sai an zauna wani lokaci sai ya dau lokaci kafin mamacin ma ya rasu to shine suka ce za su daina gayyato annabi sallallahu alaihi wasallam su daina sanar da shi yazo ya tsaya har sai an karbi ran mamaci fa idza qubida azannahu suka ce mu bashi kawai in an karbi ran nasa ya tabbata ya mutu sai mu je mu sanar da shi falam yakun alayhi fi zalika mashaqqa bazai zama akwai takurawa ba a cikin hakan wala hafsun kuma bazai zama mun tsare annabi sallallahu alaihi wasallam da yawa ba fa alna zalika sai muka aikata haka wa kunna nu'dhinuhu sai muka zamto muna sanar da shi bil maiti da game da mamaci ba'da an ya muta bayan ya mutu fa yatihi sai ga annabi yazo fa yusalli alayhi ya masa sallah fa rubba man sarafa sau da yawa daga nan sai ya juya ya tafi gida in an yi sallah kenan kaji mahallu shahid wa rubbama wani lokaci makasa yakan zauna hatta yudufana almayyitu har sai an binne mamaci kowanne ana kiransa ittiba'ul janaiz fa kunna ala zalika hinan mu ma mun kasance a irin wannan wani lokaci thumma qulna sannan sai muka ce law lam yashkhas annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa hamalna jinazatana ilayhi hatta yusalla alaihi sai muka ce kuma law lam yashkhas annabi sallallahu alaihi wasallam ina ma dai annabi sallallahu alaihi wasallam ba sai ya bayyana da kansa ba in an yi rasuwa maimakon aje a gaya masa yazo ya bayyana yazo gurin da kansa wa hamalna jinazatana me zai hana mu dinga daukar gawan mu in an shirya ta ilaihi mu kai zuwa gare shi sallallahu alaihi wasallam hatta yusalli alaihi har ya wannan gawa sallah inda baitihi a wajen gidansa lakana zalika arfaqa bihi da wannan sai yafi masa sauki wato da suka zo ka san haka ake so mutane su zamanto masu lura masu observing yanzu sun zo sun ajiye shi sai suka lura cewa da an ga alamun mutun zai mutu aje a gaya annabi ya zo ya zauna har sai an karbi ran mamaci an yi kaza sai suka ce to mun daina ba za mu sanar da shi ba sai mutuwar ta tabbata in wani ya mutu sai mu je mu kufa kuma daga baya ma suka ce to wai ko zuwa zamu yi ma an shirye mamaci ko mu dauke shi a makara mu je da shi kofar annabi sallallahu alaihi wasallam mu sanar da shi cewa wani ne ya rasu a zuwa yi masa sallah dan hakan ya fi sauki ga annabi sallallahu alaihi wasallam fa kana zalika al'amru ila al-yawm haka al'amarin yake har zuwa yau akhrajahu ibn hibban fi sahihihi wal hakim wa anhu al-bayhaqi wa ahmad binahwihi wa qala al-hakim صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي وإنما هو صحيح فقط لأن فيه سعيد بن عبيد ابن السباك ولم يخرج له شيئا
sai mu tashi daidai wannan gaba mun yi agurguje saboda an ce lokacin yayi abin da mu karanta ya zama daidai Allah ta'ala ya ba mu lada kuskuren da muka yi ko tuntuban har sai Allah ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
amin. Thank you.